Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan VOA Hausa .com ko sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 26 ga watan Yuni na shekarar 2019. Da shike yau ce ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware don yin fadakarwa akan shan miyagun kwayoyi da kuma mu'amala da su. Kwararru na ci gaba da jan hankali da kuma bayyana irin kalubalen da suke fuskanta a wannan yakin.
Kullum ma'aikacin tsaro idan ya fito da wani sabon salo na kama masu laifi, su ma suna kokarin su fito da nasu salon. Shi yasa zaka ga cewa yanzu wai tumtum ake samu wai guda 15 sai a sa cikin ruwan shisha, sai a ji irin wannan dan nasasarin nan da ake samu idan mutum ya sha maganin tari.
Shugaban hukumar yaki da miyagun kwayoyin jihar Kano kenan, muna tafa da karin bayani nan gaba. Bayan haka za mu bude layukan wayar mu, ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan shin kuna gani yakin nan da ake yi game da shan miyagun kwayoyi ko mu'amala da su yana raguwa a wuraren da kuke. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za ku mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya cicciki tsohon lawyer na musamman Robert Mueller, wanda ya bincike kan katsalandan din da Russia ta yi, wanda kuma ya amince ba da bahasi a gaban wasu kwamitocin majalisar wakilan kasar a wata mai zuwa. A lokacin da yake kan hanyarsa ta zuwa taron kasashen duniya 20 da suka fi karfin tattalin arziki wanda za a yi a Japan, wato G20. Trump ya ce sau nawa za mu yi ta jin wannan batun ne. Ya kuma kira lamarin a matsayin babbar rufa-rufa da ba taɓa ganin irinta ba a tarihin Amurka. Shugabannin kwamitocin biyu, Gerald Nadler da Adam Schiff, sun bayyana a wata wasiƙa a daren jiya Talata cewa Mueller ya amince zai bayyana a gabansu a ranar 17 ga watan Yuli. Shi dai Mueller ya kwashe kusan shekara biyu yana bincike kan shigin da Russia ta yi a zaben na Amurka na 2016 da kuma zargin da ake cewa shugaba Trump ya yi yunkurin hana doka ta aikinta ta hanyar hana binciken. Bayan da ya kammala binciken ne, Mueller ya fitar da wani tacaccen rahoto wanda aka fitar a bainar jama'a a watan Afrilu, wanda kuma sakamakon sa ya nuna cewa kwamitin yakin neman zaben Trump din bai hada kai da Russia ba a lokacin zaben. Amma kuma rahoton bai fitar da matsaya kan ko shugaba Trump ya yi yunkurin hana doka ta aikinta ba. Manyan jami'an gwamnatin Amurka da na Iran na ci gaba da yi wa juna barazana, duk da cewa bangarorin biyu sun ayyana cewa ba za su ba su da niyyar gubza fada a tsakaninsu. A yau Laraba, shugaban addini a Iran Ayatollah Ali Khamenei ya kwatanta Amurka a matsayin gwamnatin da tafi kowace mugunta da son yaki a duniya. Kwanaki kaɗan bayan da Amurka ta saka takunkumi a kansa, shugaban addini na Iran ya ce ana musguna al'ummar ƙasar Iran da takunkumi, amma duk da haka ba a kassara su ba, kuma sun ci gaba da zama masu karfin zuciya. Ya kuma kwatanta Amurka a matsayin ƙasa da ke yaudarar sauran ƙasashen duniya idan ana magana akan hawa teburin tattaunawa. Gabanin kalaman na Khamenei, shi ma shugaba Trump ya shiga shafin sada zumunta, inda ya ce idan Iran ta kuskura ta kai hari kan wani abu da ya danganci Amurka, za ta gamu da mummunan fushinta. An tsinci gawarwakin wani mutum da 'yarsa da suka fito daga ƙasar El Salvador a ranar Litinin, bayan da suka yi yunkurin tsallaka rafin da ake kira Rio Grande River daga Mexico zuwa cikin Amurka, yayin da suke kokarin danganawa da Amurkan a matsayin bakin haure. Wata jaridar kasar Mexico da ake kira La Jornada ce ta fara wallafa hoton gawarwakin, wanda ya karaɗe kafafen yaɗa labarai da na sada zumunta, lamarin da har ila yau ya ƙara janyo hankulan jama'a kan irin tsawon lokacin da bakin haure ke kwashewa suna jira kafin a tantance buƙatarsu ta neman mafaka a iyakoki. Julie Lee ita ce 'yar jarida da ta ɗauki wannan hoto.
Fue algo que me conmovió en extremo porque pues me refleja que
Ta ce wannan lamari ya matukar so sa mana rai saboda irin yanayin da suka mutu. Mahaifi ya rungumi ƴar shi suka mutu a tare bayan da ruwa ya ci ƙarfinsu. A cewar jaridar ta La Jornada da kuma kamfanin dillacin labarai na Associated Press, mahaifin yarinyar mai suna Oscar Alberto Martinez Ramirez ya harzuka ne saboda tsawon lokacin da ya kwashe yana jiran damar da zai miƙa takardunsa na neman mafaka a Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu mata uku na zargin tsohon shugaban ƙasar Gambia Yaya Jammeh da ya musu fyaɗe da kuma neman yin lalata da su ta hanyar da bata dace ba, wato a lokacin yana kan mulki. Sannan wata mata ta hudu ta ce wani mai yiwa wato tsohon shugaba Jammeh hidima ya ajiye ta a wani hotel har na tsawon kwanaki uku a wani yunkuri na yin lalata da ita ta hanyar da bata dace ba.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a baya, yau ce ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware don ƙara jan hankalin al'umma akan illar sha ko mu'amala da miyagun ƙwayoyi. Akan wannan batun wakilin muryar Amurka Muhammad Ibrahim Kwari ya tuntubi Dr. Ibrahim Abdul, shugaban hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi da ake kira NDLEA a takaice ta jihar Kano. Da farko ya yi mishi tambaya akan taken ranar na bana, ga abin da ya ce.
Kowace ranar 26 ga watan Juni, Majalisar Dinkin Duniya ta ware wannan rana ta zama ranar yaƙi da shaye-shayen ƙwayoyi na duniya don wayar da kan mutane kan illar da ƙwaya take musu. Amma wannan shekarar an yi ta ne da taken cewa wai health for justice, justice for health, wanda abin da ake kokari a yi shi ne shi ɗan ƙwaya ya kasance a rika ɗaukan shi mutum ne mai matsala na rashin lafiya maimakon a killace shi ko kuma a ware shi ko a kyamace shi. Sannan kuma menene haƙƙin kowa ko ɗan Najeriya wanda doka ta tanadar mashi, sannan kuma a wayar da kan mutane kan illar da ƙwaya take su ne ake kokari a yi. To tun wannan satin da ya fara muna kokarin wayar da kan mutane, muna zuwa loko-loko muna wayar da kan mutane kan illar ƙwayoyi.
Idan kuka yi irin waɗannan bukukuwa, watakila kuna da wasu manufofi da kuke son cimmawa, misali wayar da kan jama'a ɗin nan. Kuna da wani mizani da kuke gano cewa sakamakon lakcoci da gangamuwa da kan jama'a game da wannan illar hulɗa da ƙwayoyin nan, ana samun wani mizani yana raguwa?
Yana raguwa da yamma. In ka duba 2016, in kai maganin maganin tari nan lokacin ai da yawa nan garin. Yanzu maganin tari mai kodin ka ganshi ma aiki ne. A lokacin nan kaga ai mun kama wajen 18 aka kama ko a lokacin nan kun an kira ku kuma wanda yake ya kai wajen kashi wajen 62, sai da 2017 kuma sai abun ya ragu ya koma 3.9 wanda ya kai wajen percentage 17. To me ya faru lokacin da gwamnati ta ce ta hana sai da maganin tari mai kodin a 2018, sai abun ya sauko kasa ya koma ma kamun ma da muka yi 1.8. Sai daga watan Janairu zuwa yanzu ba maganan ton ake ba, maganan kilogram 5.9 kawai aka kama, wanda shi ne 0.02 kaɗai aka kama. Kaga yana raguwa, that is wannan na maganin tare da kodin. Tamadol ma haka.
To wannan ya samu ne saboda watakila wancan gangami kuma yadda na faɗa da kuma irin sintirin jami'an ku suke yi na daƙile to amali da waɗannan ababe?
Da sintirin da aka yi da kuma wayar da kan mutane, sannan kuma da bodoji da airport da wajajen jiragen ruwa, duka an tarwa wayannan wajajen, an hana shigowa da sinadaran da ake amfani da su na yin wayannan magungunan. Sannan su ma hukumar NAFDA gaba ɗaya sun dina ma ba da lasisi ma kowa ne ya shigo da wannan sinadarin, sai waɗanda aka tabbatar cewa za a yi amfani da su a asibiti. Shi yasa abubuwan suka ragu.
Kenan za a iya cewa mutanen da watakila kuke kamawa sanadiyar hulɗa da waɗancan ababe da ka ambata na samaye su ma ya ragu kenan?
Sosai mana, ai dole ne su ragu ɗin saboda ba sai sun ga ƙwayan ba sannan za su sha. Yanzu ma da suka duba ma suka ga ƙwayan ma na maganin tari ya yi karanci, ba a samu su tramadol wa'innan duk ba a samu. Kullum ma'aikacin tsaro idan ya fito da wani sabon salo na kama masu laifi, su ma suna kokarin su fito da nasu salon. shi yasa za ka ga cewa yanzu wai tumtum ake samu wai guda 15 sai a sa cikin ruwan shisha sai a ji irin wannan dan nasasarin nan da ake samu idan mutum ya sha maganin tari. Shi yasa za ka dan kwa yana cewa in ya sha sai ya ji nasasari, wani sai ya ce ya shiga nuclear, wani sai ya ce ya shiga network. To ka gani, sannan kuma sai muka sake samu wani nau'i na kwayo da ake kira cocodamol. Shi kuma wani shi ma din yana da wannan sinadarin wanda da can ba a sani ba sun fara shan shi, to yanzu kuma muna kai su mami kan wannan.
Wai akwai wani wato tsari na bai daya misali a Afirka ko Afirka ta yamma da ake da shi misali a hukumomi irin naku a kasashe daban-daban na nahiyar nan da za a yaki wannan tsari na ta'ammali da abubuwan da suke jirkita hankali da tunani?
Akwai mana na Afirka ta yamma wanda nake shugabancin dokokin ma na Afirka ta yamma guda 15 na kwaya, ni ne nake shugaban kwamiti din ba. So a cikin wannan kwamitin kokari ma ake ya kasance duka dokokin kwaya na Afirka sun zama iri daya. Akwai waɗanda ba su da abun da muke da shi a nan Najeriya, so ana so kowa ya kasance yana da irin wannan abubuwan, irin tanace-tanacen da aka yi a cikin wannan abun nan, wannan doka din. To kokarin da ake kenan yanzu ya zama cewa iri daya da kuma magunguna da irin sababbi wanda suka zo wanda dacin ba sa cikin doka, saboda akwai sababbin kwaya da aka ga sun zo ba sa cikin dokokin.
Cikakkiyar wannan hirar sai a tare shirin idan kwaya ta narke fa ranar Lahadi da rana, wanda Muhammad Hafiz Baballa zai gabatar a gaida Muhammad Ibrahim Kwari. To yau dai muna son mu ji ra'ayoyin ku ne akan shin kuna gani yakin nan da ake yi game da shan miyagun kwayoyi ko kuma mu'amala da su yana raguwa a wuraren da kuke. Amma kafin mu bude layukan mu, ku shakata da wannan wakar.
Kwaya ku ba ta da kyan jama'a ku saurara, tokar asha kwaya. Kwaya ku ba ta da kyan dubban mutanen gida daji suna zance, kwaya ku ba ta da kyan tokar asha kwaya. Tokar asha kwaya, kakanka baya sha, babanka baya sha, bai kai kashan kwaya, kar ku sha kwaya. Kwaya ku ba shi da kyau, matar ka baya sha, matar ka ba ta sha, yayan ka baya sha, bai sa ka sha kwaya, to kar ku sha kwaya. Kwaya ku ba ta da kyau, takallan ba nan dai. Kwaya ku ba ta da kyau, takan sa a lalace, kwaya ku saurara, kwaya ku ba sha dai. Kwaya fa ba ta da kyau, Allah ku saurara, tokar ku sha kwaya, tokar ku sha kwaya. Kwaya fa ba ta da kyau, jama'a ku saurara, kwaya ku ba. To tun da ba na sha, wannan abu ba ya sha, tokar a sha kwaya. Kwaya fa ba ta da kyau, jama'a ku saurara, kakanka ba ya sha, babanka ba ya sha, bai kai ka shan kwaya.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To za mu fara da jihar Neja.
Maryam Dauda kina magana da injiniya mai gero makeri kwantakwar jihar Neja.
To injiniya, muna jan ka.
To yanzu ni buɗe rediyon ban ji.
To ka ji wani can na gaya maka
maganan mashaya ko?
A wurin da kake nan wuraren kana gani abin na raguwa?
Abin na raguwa, mukan da ya kwanta goro alhamdulillah, mashaya sun rage. Da dai can kan akwai su, amma yanzu kan insha Allah abin ya zama tarihi, in Allah zo ba mashaya.
To Allah ya kyauta gaba. Yanzu kuma bari mu je Bauchi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalamu dawa muke magana daga Bauchi.
Kuna magana daga Bauchi ne ba da
rubutu. To muna jan ka amma a dan daga murya.
To Hussein Ibrahim Darazo Bauchi State.
Eh to muna jan ka Malam Hussein. Malam Hussein Ibrahim Darazo ko kana tare da mu?
Eh ina tare da ku.
Yawa to muna jan ka yanzu. Menene ra'ayinka?
Yawa. Ra'ayina dai akan maganan shaye-shayen nan da ake ta fama da shi a Najeriya ba kuma Najeriya kadai ba. A damu al'umma. Tun daga kan su yara zuwa iyayensu baki daya. To abin da dai kamata ita gwamnati kamar da ta fara din take yi kuma ta ci gaba da yi. Shine na yadda za ta yi ta dakile shigowa da su ainihin waɗannan ƙwayoyi da ake ta.
To a nan Bauchi kana gani kamar wannan yakin da ake ana samun nasara abin na raguwa?
To alhamdulillahi su ma'aikatan NDA suna bakin kokarin su ganin cewa an samu ƙarshen wannan abu. Kuma alhamdulillahi ana samun sauƙin ainihin.
To Hussein Ibrahim layin ka ya goce amma a gurguje bari mu je Sokoto. Salamu alaikum. Dawa muke magana daga Sokoto.
Wa alaikum salam. Kuna magana da Abubakar Sakasi Sokoto daga Sokoto Madora.
To
dinga local government.
Muna jan kamalan Abubakar.
Gaskiya yi sabilillahi shaye-shayen ƙwayoyin nan akwai matsala gare su ba su da kyau. Sannan ni ina kira ga matasa. Don Allah su yi kokari su daina shaye-shayen nan. Su an manyan gobe fa. Komi ta daɗe ba su a manyan gobe ya kamata a ce kowa ya san ciwon kai ne kame shi ta yi gaba. Su ma waɗanda su iyayenmu da suka rene mu fa a hakan sun ka tashi renin su aka yi. To ya kamata su kuma lokacin da suka yi aka rene su ya kamata su zama abin ƙware. Komi ta daɗe ba su ma za su haihuwa. Sannan idan ka haihe ya kai ma baka da buƙata a ce sun zama haka nan. Don haka.
To mun gode Malam Abubakar daga Sokoto yanzu kuma za mu je Nasarawa. Assalamu alaikum da muke magana daga Nasarawa.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuna magana da Idris Bakariya daga cikin Nasarawa.
To muna jin ka.
Wato game da shan kwaya abubuwan da suke faruwa yanzu wato wasu wuraren abubuwan sun yi sauƙi amma wasu wuraren kuma kamar kusan a cikin yanzu suka fara. To amma ni ana abu na shi ganin babban laifin yana nan ga ainihin kamfanin da suke wannan kwayoyi da kuma ainihin dillalan da suke sayarwa. Ai abin da ya kamata a yi shi ne ya kamata hukumomin inda har suna son a daina shan kwaya nan ko kuma ya ragu. Ya kamata a sa idanu sosai a kan kamfanin da suke sarrafa waɗannan kwayoyi suna sayarwa da kuma asalin dillalan da suke sayarwa.
Cewa mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je
Taraba.
To malami na Taraba kana nan koko layin naka ne ya goce shine na'ura ke gaya mana to ina ga layin malami daga Taraba ya goce. Oh har yanzu dai muna nan to mun ƙara samun wani kiran daga Taraba. Wa alaikum assalam da wa muke magana?
Ina magana da Sadiya Haruna Madaki dan Kaji.
To muna jan ka amma sai dai ka dan daga murya dan aje ka sosai.
Yawa ya. Kai sayin da ake mu da jahar mu nan sai ya ragu madakin da kuma ka dauka na kara su din sayin kai kai nan akin ya yi gege din da tramol ne ra a cikin san ka ci ya zuwa ta da yi.
Oh aka ma samu tramol din kenan ai ta nake kwata kwata ba shi
a yanzu ana samu madaka da ga shi ba su yake shi din dauki pneumonia guda banda idan su yi da sauran su amma wannan din ma ya ragu gaskiya yanzu ni sai na a garin mu dai garin mu din da sai
To mun gode da ra'ayinka yanzu kuma za mu je Kebbi. Salamu alaikum da muke. Wa alaikum assalam da muke magana daga Kebbi.
Kuna magana da Manu Bomari. Manu Akeche Bomari.
To muna jan ka.
Eh wannan program gaskiya yayi.
Allah sarki. To ka gamsu da matakan da ake dauka wajen yaki da masu shan kwaya kuma ma a inda kake kana gani abin ya ragu?
Eh gaskiya abin ya ragu sosai. Eh sai dai gaskiya su NDA ne din.
Eh
to kara kini game da kama wannan masu shan kwaya din.
To mun gode da ra'ayinka, za mu sake komawa Taraba. Wa alaikum salamu, da muke magana daga Taraba. To Malam Jabir, muna jin ka amma sai ka dan matsa daga wurin rediyon ka. Sai ka dan matsa ko ka dan kashe rediyon ka dan aji ka. Yawwa, to muna jin ka Malam Jabir.
Magana gaskiya mu aikin mu gaskiya shaye-shaye na karuwa ne, musamman a wurin matasa maza da mata.
Oh, shaye-shayen karuwa yake yi?
Tabbatacce kuwa, saboda a duk rana kika fita in kika ba da ganin sabbin yan shaye-shaye maza da mata ba iyaka. Saboda mu karamin goma mu gaskiya ma'aikatan NDLEA sai a hankali, ba sa yawa kwasarina. Yadda za ka muna buƙatar gudunmawarsu saboda magance wannan abubuwa.
To da fatan hukumomin da kai wannan kiran domin su san ji. Yanzu kuma za mu je Ibadan.
Kina jina?
Eh, muna jin ka. Daga ina?
Kina magana da Sa'idu.
To Malam Sa'idu, muna jin ka.
Sa'idu ko kuwa?
To muna jin ka Malam Sa'idu.
Daga bana, to shawara ta rici ne gaskiya, wai kamar yadda dan uwa ya bada shawara, waɗannan dillalan da ke sai da waɗannan miyagun ƙwayoyin, su ya kara, su ya kamata wurin ita ma ta kara. Kuma su kara kaini saboda ko inda su ya kamata a ce an hukunta sama da wanda ke sha, saboda shi dillali da ke doko a kawo ya sayar, idan aka kama shi ma'ana aka hana shi, to shi wanda zai saya ya sha zai samu wai ya saya ya sha.
To Malam Sa'idu, eh, kana gani ana samun nasara a yakin da ake abin na raguwa musamman a inda kake?
Eh, alhamdulillah ana samun bakin gurguru. Amma matsala musamman ma abin da ya shafi ƙauyuka ne ya kamata su ƙara kani, domin ƙauye akwai ƙauyukan da yanzu inda nake nan a nan kwata-kwata ma ba police station.
To mun gode Malam Sa'idu, yanzu kuma za mu je Kaduna.
Salamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam, da wa muke magana daga Kaduna?
Sunana Ya'u Sulaiman, madaci karamar hukumar kauyen jihar Kaduna.
To muna jin ka Malam Ya'u Sulaiman.
To wato gaskiya batun raguwan shan kwaya ya ragu. Kujiya na nan kuwa akwai wanda ni mun zanta da shi gaba da gaba na tabbata yana shan kwaya. Na ka ce yanzu akalla a duk sati kana shan kwaya guda nawa? Ya ce min yana son guda 25.
A da kenan ko a yanzu?
Yawwa, a da kenan.
To a yanzu fa, kash Malam Ya'u Sulaiman, mun so mu ji bayaninka amma kuma layin ka ya goce, to bari mu je Bauchi.
Malama Maryam, barka da aiki.
Barka ka daidawa, muke magana daga Bauchi.
Sunana Ayuba Garba, imam daga Kacin Madaki a jihar Bauchi.
To muna jin ka Malam Ayuba Garba.
To gaskiya dai abin za a ce ba yabo ba fallasa, saboda idan kika duba ta wajen matasa da mata, abin gaskiya ya karu.
Kuma dai
yawa, sai kuma su dattawa su da iya cewa sun rage, to amma mu abin da muke kira har ga Allah, su masu sai da wannan kwayoyi yana da kyau gwamnati ta su masu bincike su fara daga kansu kafin su dawo masu sha din. Yana da kyau a tsananta bincike kwarai da gaske, saboda abin fa ya kai wata matukar lalacewa gaskiya. Daga ƙarshe ina muku fata alkhairi, ne magana Ayuba Garba, imam Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To mu ma mun gode Malam Ayuba Garba imam, kuma anan zamu dasa ayar dauka wayoyin, sai kuma gobe idan Allah kai mu zamu sake baku wata damar. Mun gode. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, agogon mu anan na cewa karfe 4:54. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasannin ne da gasan cin kofin Afirka da yanzu haka ke gudana a kasar Masar. A halin dai yanzu kasar Mali ce ta fi zura kwallaye a raga, yayin da ta lallasa kasar Mauritania da ci 4-1, sai kuma kasar Uganda da ta dana wa DR Congo ci 2-0, Senegal ta ci Tanzania ita ma da ci 2-0, sai kuma kasar Algeria da ta ci Kenya da ci 2 ita ma din da nema, sai kuma Nigeria, Morocco, Cote d'Ivoire da Masar din kanta mai karban bakunci da sun kaci wasannin su na farko a halin yanzu. ajiya. Kamaru ta lallasa kasar Gini da ita ma da cibiyu da nema, yayin da kasar Ghana sun kai 2-2 da kasar Benin. Usman Shaharu Autan Hadima, wani mai sha'awar kwallon kafa ne a Ghana, ya bayyana min yadda ya ga wasan na Ghana da kuma nasarar da Nigeria ta yi a yau din nan, inda ta lallasa kasar Gini da ci daya mai ban haushi.
Wasa dai yayi wasa, kasai yanzu yadda Afirka take, kowa yanzu kwallon nan ya iya shi. Ghana ta yi kokari, iya kokarinta tunda wanda take ta yi sakaci yar kadan da farkon wasa aka sa mata kwallo, amma daga baya ta yi kokari, ta yunkuro har ta shiga gaban Benin. An rage mata dan wasa daya, canje-canje da coach yayi ya dan taimaka mai. Wasan Najeriya wasan farko dai tana da wahala, sai sa kaga kaman ta kai ruwa rana da sauransu kamun ta samu nasara. Ila yau kuma wasan yau, dama kuma wasan ya shigo da tsarkakiya akan hayanan da suke ciki. Dukkan halamu ai Najeriya yanzu dai ta fuskanci kokari da muke gani ta iya kai wani abu insha Allah.
Sai dai dan wasan gaba na Black Stars Jordan Ayew ya jinjina wa takwarorinsa ɗan wasan Black Stars bayan irin jajircewar da suka yi, bayan alƙalin wasa ya gwada wa John Boy ɗan wasan baya na Black Stars ya rage musu ɗan wasa 10-0. Yace lallai ɗan wasan na Ghana sun yi namijin kokari da sun ka hana Squirrels din Benin yin nasara a kansu a wannan lokaci da suke wasa da mutane 10. A yayin da nake shirya wannan labari, kasar Uganda da Zimbabwe ke fafatawa, kuma kowannensu ya jefa kwallo daya a raga. Magoya bayan Manchester United da fadin duniya sun nuna sha'awansu, suna kuma kira ga club maza su nemi Thomas Partey dan wasan tsakiya na Ghana, dangane da irin rawar da ya taka a karawa tsakanin Ghana da Benin. Rahotanni sun nuna cewa tare masu lura ko kuma sa ido akan ƴan wasanni na Turai sun isa wannan wurin gasa, kuma suna sa ido akan shi wannan ɗan wasa. Sai dai Manchester United ce ta fi dukansu nuna sha'awa a kansa. Da wannan labari muka iso ƙarshen labarin wasannin na yau. Ridwanul La Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya cicciki tsohon lauya na musamman Robert Mueller, wanda ya bincike kan shishigin da Rasha ta yi, wanda kuma ya amince ya ba da bahasi a gaban wasu kwamitocin majalisar wakilan kasar a wata mai zuwa. A lokacin da ke kan hanyarsa ta zuwa taron kasashen duniya 20 da suka fi karfin tattalin arziki da za a yi a Japan, wato G20, Trump ya ce sau nawa za mu yi ta jin wannan batun ne. Shugabannin kwamitocin biyu, Gerald Nadler da Adam Schiff, sun bayyana a wata wasiƙa a daren jiya Talata cewa Mueller zai bayyana a gabansu a ranar 17 ga watan Yuli. Manyan jami'an gwamnatin Amurka da na Iran na ci gaba da yi wa juna barazana, duk da cewa bangarorin biyu sun ayyana cewa ba za su ba su da niyyar gubza fada a tsakaninsu. A yau Laraba, shugaban addini a Iran Ayatollah Ali Khamenei kwatanta Amurka a matsayin gwamnatin da ta fi kowace mugunta da son yaƙi a duniya.
To, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni, da injiniyan mu Mr. Cedric, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.